Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asari ta yau Asabar, wanda ta yi daidai da 23 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jarragamar shirin tare da Sarafilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Wasu 'yan bindiga sun kai hari wani gidan yara a kudu maso yammacin Najeriya, inda suka sake fursunoni da yawa. Amurka tana sa ido kan rahotanni game da yadda kungiyar Boko Haram suke kwace unguwanni a arewa maso tsakiyar Najeriya. Haka kuma za a ji cewa jiragen yakin Rasha da China sun gudanar da sintirin haɗin gwiwa na farko a yammacin tekun Pacific a ranakun 17-23 ga wannan wata na Oktoba.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama. Bayan nan a cikin taskar rahotanni kuwa za a ji korafe-korafe na nakasassu a Najeriya, duk kuwa da irin kokari da gwamnati ke ikirarin tana yi.
Suna iya taimaka ma wani sabanin su, to suna kiran Allah ya baku musamman kullum mu abin da muka kira. Allah ya baku ya bamu, mun gaji da hoden Allah ya baku musamman.
Kwararar yanci rani zuwa babban birnin tarayya Abuja na iya haifar da kalubalen tsaro a cewar masana.
Kosan nan shi ya jawo shi kuma cunkosan nan, ana harin cewa wai in ka zo Abuja ka zo birnin tarayya ka zo wajen samu kenan.
Baya ga waɗannan rahotanni, sai mu leƙa jamhuriyar Nijar. Kamar kowace rana irin ta yau, muna tafi da shirinmu na adawo lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukka mu a kai ga jin waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Wasu 'yan bindiga sun kai hari wani gidan yara a kudu maso yammacin Najeriya, inda suka sake fursunoni da dama, kamar yadda wani jami'i ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press yau Asabar. Wannan shine karo na uku da ake balla kurkuku a ƙasar da tafi yawan jama'a a Afirka. A wannan shekara an ƙara nuna damuwa game da yadda wuraren tsare mutane da ke da haɗari a cikin ƙasar ta yammacin Afirka, inda hukumomi ke kokari wajen daƙile tashin hankula. An kai hare-hare musamman ma ofishin 'yan sanda a makamancin wannan a cikin shekarar ta gabata. Olaruwaju Anjorin, mai magana da yawun cibiyar gyara hali a jihar Oyo, ya shaida wa AP cewa 'yan bindiga sun kai farmaki gidan yaron ne a daren Juma'a, kuma an fara gudanar da bincike kan lamarin wanda zai bayyana irin barnar da aka yi. Francis Enobe na hukumar gidan yara na Najeriya shi ma ya tabbatar da faruwar lamarin, kuma ya ce yana kan hanyar ta zuwa wurin da aka kai harin. Harin na ranar Juma'a shi ne na uku a wannan shekara a Najeriya, inda ake samun yawaitar laifuka a gidajen yari, kuma 'yan sanda na kama wani bangare na waɗanda suka tsere. Jaridar The Cavil da ke Lagos ta rawaito a watan Yulin bana cewa akalla fursunoni 4,307 ne suka tsere da gidajen yari tun daga shekarar 2017, bisa rahotannin da aka tattara na kafafen yaɗa labarai. Amurka tana sa ido kan rahotannin game da yadda kungiyar Boko Haram suke kwace unguwanni a arewa maso tsakiyar Najeriya, lamarin da ake gani wani sake kunno kai ne da kungiyar mai alaka da Al-Qaeda da ke yi. Jama'a a jihar Niger Najeriya da suke kashegi akan ayyukan Boko Haram tsawon watanni, a cikin wannan lokaci sun yi kirarin kungiyar mayakan tana cikin ƙauyuka 500 a faɗin mazaɓu 8 cikin 25 na jihar. Suna faɗa mutanen ƙauyukan cewa ba sa yaƙi da su, amma da gwamnati da kuma hukumomi suke yaƙi, inji Suleiman Cukuba, wani jami'in ƙaramar hukumar Shiroro, yana faɗa muryar Amurka. Amma jami'an Amurka suna taka tsantsan wurin yanke hukunci ganin yadda 'yan ta'addan ke haɓaka a cikin gaggawa, lamarin da ya sa nasarar Boko Haram da ƙawata mai alaka da ISIS a Afirka ta yamma ta kuma fa'ita shi a cikin watanni da dama da suka shuɗe. Masana kimiyya na hukumar tantance abinci da magunguna ta Amurka sun faɗa jiya Juma'a cewa hadarin yin allurar rigakafin coronavirus ga yara masu shekaru 5 zuwa 11 bai kai na kamuwa da cutar kumburin zuciya ba da ake kira myocarditis. Sanarwar na zuwa ne yayin da ake sa ran kwamitin ƙwararru na waje zai kada ƙure a ranar Talata ko za su ba da shawarar hukumar FDA ta amince da allurar rigakafin ga kananan yara. Idan hukumar ta ba da izinin rigakafin gaggawa, ana iya samun rigakafin a Amurka a farkon watan Nuwamba. Kwamitin ba da shawara mai zaman kansa na cibiyoyin kula da cututtuka ya daƙile su zai ɗauki batun a ranar 2-3 ga watan Nuwamba.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara, amma kamun mu kai ga kashi na biyu, bari mu fara da rahotonmu na farko. Hukumar kula da walwalar nakasassu a Najeriya ta bayyana da cewar ta fara wani sabon shiri na mika kuɗaɗe ga wasu nakasassu a ƙasar, wanda ta ce ta haka ne kawai za a tallafa musu don moran demokradiyya. Hakan kuwa na zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyar makafi a arewacin ƙasar ke cewa su kuwa ɓangaren su ba wani abu da suka iya gani wanda ke nuna cewar ana yi da su. Hasali ma suna daga cikin masu tura wannan motar siyasar, amma kuma an bar su a tasha. Wakilinmu daga birnin tarayya Abuja, Nasiru Adamu Alhikaya, na ɗauke da ƙarin bayani.
Hakan gana kasassu a masallatai, majami'u, gidajen mai da tashoshin mota na miƙa kokon barar Allah ya ba ku musamu.
Wani ya bar saboda Rasulullahi Annabi Muhammadu.
Ga matarin yara ƙanana 'yan ƙasa da shekara 10 na rayuwa cikin ragga suna neman gayar tuwo ko bamiya. Shugaban hukumar James David Lalu ya ce wannan tsari zai ci gaba da wanzuwa har lokacin da Allah ya hukunta, kuma nan gaba za a iya samun ƙara yawan waɗanda za su ci gajiya. Lalu ya ƙara da cewa an zaɓi waɗanda ke cin gajiyar ne daga dukkan jihohin Najeriya, kuma ba a nuna son kai tsakanin maza da mata ko bambancin siyasa ba.
Kafin mu tara wannan na 50,000 ne, akwai wanda muka yi mutane guda 10,500 a Najeriya an babba su kuɗaɗe 20,000 saboda zai su dan fara jari da zai dan taimaka musu da kuma ya samu tallafa ma iyalinsu da mai samu su tashi. Akwai na kasassu da yawa da suka rubuta wasiku na godiya su wai sun su yau saboda wannan 20,000 da aka ba su yau sun zama masu jari na dan kasuwanci ke dan tattallafa musu.
Shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu na Najeriya Abdullahi Ali Usman ya ce ya bincika 'yan ƙungiyarsa daga Kebbi, Bayelsa, Akwa Ibom, Benue, Gombe da Yobe sun fara samun kasafin.
Har ma ya zama cewa suna iya taimaka ma wani saɓanin su to suna kiran Allah ya ba ku mu samu don kullummu abin da muka kira Allah ya ba ku ya ba mu. Mun gaji da faɗin Allah ya ba ku mu samu. Mu abin da muke so Allah ya ba ku ya ba mu.
A nasu ɓangaren kakakin ƙungiyar makafi na jihohin Arewa 19 Muktari Sale na nuna sai an ɗau matakai na haƙiƙa a iya kore bara kan tituna tsakanin nakasassun.
Dukkan abin da zai baka mamaki ko sarakunanmu na makafi ɗin nan wallahi la'azimi yau in mota ta kaɗe ka kana makaho gidan sarkin makafi za a nuna da kai, kuma nan gwamnati ko naira 5 ba ta baka kai ka san wannan makahon baka ma san shi, kai ka san ya za a yanda za ka rufe shi, kai ka san ina za ka nemo dangin shi ko albashi wa sarakunan na kasassun mu ba su da shi. Haba ya ilahi ya za mu ji daɗin wannan abu. Shi yasa kungiyar makafin arewa take fafutuka ta samo taranta sisi muke bin lungu da sakuna mun lalubo makafi ƙanana muna sanya su makaranta.
Ga tallafin kuɗin nan za a jira a ga rahoto daga sauran jihohi da kuma ɗorewar tura kuɗin da tasirin da zai yi wajen rage takaici, yunwa da rashin suturar kirki. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka, yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Sashen ruwan yaƙin Rasha da China sun gudanar da shirin haɗin gwiwa na farko a yankin yammacin tekun Pacific a ranakun 17-23 ga watan nan na Oktoba, inji ma'aikatar tsaron Rasha a cikin wata sanarwa yau Asabar. Moscow da Beijing waɗanda suka yi atisayen haɗin gwiwa na sojan ruwan a tekun Japan a farkon watan Oktoba sun kulla alakar sojin diplomasiya a cikin ɗin shekarun nan a daidai lokacin da alakarsa da kasashen yamma ta yi tsami. Jiragen ruwan Japan sun sa ido sosai wanda a farkon makon nan ya ce gungun jiragen ruwa goma daga China da Rasha sun bi ta mashigar ruwan Tsugaru da ke raba babban tsibirin Japan da tsibirin Hokkaido da ke arewacin ƙasar. Sanarwar da ma'aikatar tsaron Rasha ta fitar ta ce rukunin jiragen ruwa sun bi ta mashigin Tsugaru a karan farko a matsayin wani bangare na sintiri. Ana daukar mashigar ruwan mu a matsayin ruwan ƙasa da ƙasa. Daga ƙarshe kuma Majalisar Ɗinkin Duniya suna shirin kaddamar da aikin bada rigakafin cutar shan inna ga yara 'yan ƙasa da shekaru 5 a Afghanistan. Ƙasar da har yanzu take fama da cutar mai nakasa yara duk da gangamin rigakafin na sama da shekaru 30 da ya kusan kawo ƙarshen cutar a duniya. Za a fara yi wa yaran rigakafi a Afghanistan ne ranar 8 ga watan Nuwamba a karan farko cikin shekaru 3 bayan da sabuwar gwamnatin Taliban ta ba da amincewarta. Wannan gagarumin nasara ce da yanzu za ta ba mu damar shiga ko ina a Afghanistan. Mu bi gida-gida muna yi wa yara rigakafin, in ji Dr. Hamid Jafari, daraktan yaƙi da cutar shan inna a hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO a yankin gabashin Mediterranean. Kasancewar polio a Afghanistan da makwabci ta Pakistan, inda aka fara aikin rigakafin shan inna na Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Disamba, na nufin cutar na iya yaɗuwa a duniya baki ɗaya. Rotary International, ƙungiyar da ke tsara shirin kawar da cutar shan inna a duniya, ta hasashen ɗaruruwan dubban yara za su iya shanyewa idan ba a kawar da shan inna ba a cikin shekaru 10. Hukumar WHO ta sanar da aikin rigakafin ne a ranar 19 ga watan Oktoba, kwanaki 5 kafin bikin ranar polio ta duniya, wani bangare na aikin ƙungiyar ta Rotary.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. A wani hasashe da masana ke yi wanda ke nuni da cewar babban birnin tarayya Abuja Najeriya na zama mafaka ga al'umma da ke balaguro daga sassa daban-daban na faɗin ƙasar don samun ingantacciyar rayuwa tare da gujewa har-haren ta'addanci. Ƙwararru kuwa na kokawa kan yadda hakan ke ci gaba da haifar da cunkoso da cikas a tsare-tsaren da aka shimfiɗa tun bayan fitar da taswirar babban birnin tarayyar Abuja. Daga birnin tarayyar na Abuja ga wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim, inda ta duba muna dalilai da suka haifar da yawaitar mutane zuwa babban birnin.
Daya daga cikin manyan titunan da suka hada garki zuwa Asokoro kenan a Abuja, mutane ne ke kokuwa wajen samun abin hawa. Kazalika haka lamarin yake a wasu anguwannin sakamakon ci gaba da samun kwararowar mutane a ciki da wajen birnin. Adadin da kwararru suka ce ya zarce ainihin tsarin da aka yi wa birnin. Akan haka muka ji ta bakin Dr. Muhammad Zayyano, masani kan harkan tsare-tsare da ci gaban ƙasa.
Ita Abuja a yadda aka yi masa plan an tsara, idan ta yi reaching maturity stage karshe za a samu mutum miliyan 3.2. Amma a yau saboda dalilai na siyasa, saboda ita ce headquarter ta Najeriya da kuma kasuwanci, mutane na zuwa neman arziki da kwangila har da dalilai na tsaro ma. Idan muka duba za mu ga cewa yau gaba daya arewa ko kuma Najeriya gaba daya kusan Abuja za mu ce ta ko ina samun tsaro. So mutane da yawa a arewaci da kudanci sun gudu sun dawo Abuja saboda wannan dalilai. Wani kiyasi yana cewa a yau a Abuja akwai mutane da sun kai miliyan 5. So ke ga ba karamin rata bane tsakanin abin da aka tsara da kuma abin da garin mutanen da yake da su a halin yanzu.
Sakamakon yanda ake ci gaba da samun karuwar mutane a Abuja, mazauna garin sun danganta birnin a matsayin garin da yafi ko ina tsadar rayuwa a Najeriya.
Sunana Muhammad Sani, mazaunin Abuja ne amma mutumin Bauchi. Ina ga shekara na yanzu wajen 27 kenan a cikin Abuja. Me yasa ba za a samu tsadar rayuwa ba? Mutum daki daya da naira 40,000 ake biya a shekara.
yau wannan gidan idan zaka karbe shi a shekara he kana da miliyan 1 da kusan 100,000 da wani abu akwai wani law da ake kiran shi a economics way the higher the quantity demanded the higher the price to yanzu duk lokacin da ka zo ne mutane an zo ana ta neman gida ana sai price din da ka samu su to amma lokacin da babu mutanen ana neman masu shigan so akwai abubuwa da yawa da ya jawo har kika duba yanayin abinci yanayin karatu na yara yanayin wane ne da cunkosan nan shi ya jawo shi kuma cunkosan nan ana harin cewa wai in ka zo Abuja ka zo birnin tarayya ka zo wajen samu kenan
shugaban hukumar da ke sa ido kan tsare-tsare a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Garba Kwamkur ya bayyana cewa tun Pearl Harbor an tsara birnin ne ta yanda zai yi gogayya da wasu manyan birane don haka ake kokarin tantance waɗanda ba su da takardar shaidar mallakan filaye a birnin
birnin tarayya nan an riga an kyara shi da zai zo ya dace da Najeriya da kuma ya competing da kowane irin ƙasa da za ka je ka gan sabon birnin tarayya so shi yasa duk wanda bai da takardar fili Abuja in ko kana da filin ma sai ka zo ka same mu a baka yanci cewa ga irin gini da zaka yi ga irin wanda ba zaka yi ba so duka wannan akwai control amma wasu zaka gani ba su da takadama na a ce filin su ne Abuja to irin wannan ba masu su dade zai zama mana da damuwa saboda me akwai issue na security wadannan mutane irin yan fashi da yan banga da su me dinnan sukan zo cikin su su zona da dare kuma su fito su je suna ta yin abubuwa da yana ta damun garin
sakamakon karuwar adadin mutane da ke shiga birnin walau don samun ingantaccen rayuwa ko wani dalili na daban nan da shekarar 2035 adadin mutanen garin na iya kaiwa miliyan 11 abinda ya zarce yawan mutanen da ya kamata su zauna a birnin kamar yadda aka tsara tun farko Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger a cikin irin ayyuka da kungiyar majalisar dinkin duniya ta UNO ke gudanarwa inda ta himmatu wajen ganin an kawo karshen tafiye-tafiye na kauran bakin haure zuwa kasashen yammaci musamman wadda ta shafi mata da kananan yara da ake yi da su a wannan mummunar hanyar inda aka shirya wani taro na wayar da kan al'umma game da illoli da suke tattare da wannan kaurar wakilar mu Tamar Abari ta yi tattaki zuwa yankin ga kuma rahoton da ta hada muna
Madam Haruna Fatumata Abubakar Seni ita ce wakiliyar ta Unifam ta hadi makasudin wannan haduwa ta su
makasudin haduwar ga ta mu hatsari dai da an kai can wani dizar da mata da yara wajen 100 da wani abu suka rasa rayukansu don shi dai ne yasa muka dauki aniya mu kama ma gwamnatin Niger deja da yake ne yana ta kokari cikin wanga yaki da tahiyya immigration irregular kaman tahiyyar da babu takarda babu inci shine immigration irregular dan dai mu mukama ma gwamnati ta kama musu dan aili mi kan wahalar da ake sha wajen tahiyyar
Tun shekara ta 2013 ne dai aka samu mata da yara ƴan taburada da suka halaka a cikin hamadar Sahara abinda ya sa yankin na kance kaurin suna. Abubakar Mamadu Yaro, magatakarda ne na shugaban gundumar ta kance, ya halarci wannan haduwa.
To dangance da wannan abubuwa duka da suka wakana kenan gwamnati ya jajirce kuma su ma ɗan jarida anan su ma sun taka rawar gani saboda sun kaurara abin har ya kai gwamnati shi ma ya ɗauki abin da muhimmanci ya jajirce ya nemi masu hannu da su ne da dama wanda suka zo cikin ƙasan kacan nan taimaka ma wani al'umma musamman ƙoƙari ne wanda UNIFEM suke yi yanzu suna nan cikin ƙasan kance suna taimaka ma mace 500,000 dan magance wannan tafatafan kuma cikin hakan kin tabarkalla abin da suka yi ya sa mata da dama kuma ya sa ha'ilo samari da dama suna dogara suna tunkawo mana da abin da aka musu suna nan zamne suna cin gashiyar irin wannan taimakon da aka musu a shi sun gani tun lokacin nan kawai ba ta lokacin da suka yi wannan taimakon yanzu sun yi na'am sun zamna an bude musu hanya suna nan suna cin gashi kansu
ɗan jarida da UNIFEM din ta gana da su ta yarjejeniya da su kan waye kan al'ummar yankin na kance ta hanyar yada shirye-shirye
ɗan jaridan ka da muka tattara mun yi convention na wata biyu na division don mun kawo su computer na ba su registrar muna ba su kuma kayan aiki yawa har da battery na panel solar don su ma su yi division kin nan na wata biyu cikin jaridan su
Onifam ta kama ma waɗannan mata da sana'o'i wanda zai taimaka musu su fasa zuwa wannan taburada.
Sun yi noman rani, sun yi noman damana. Mun kawo musu formatrice mai musu horo, sun sarrafa zogale, riɗi, wake, sun yi produce da yawa wajen da 20 sun kai. Kaman kayan da suka noma su ne suka zo su kuma suka sarrafa. Za mu musu salon. Yawa baje koli za mu kira mutane su zo su ga kayayyakin da suke sun ka sarrafa dan mu taimaka musu su sai da kayan nan. Kayan le plus souvent koko su sai da shi ba da tsada ba, koko kayan su lalace. Saboda shi ne muka kawo ga tamu ko na sarrafe mu.
Tamar Abari, murya Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
Masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya zai dora ne daga inda muka tsaya a makon da ya gabata a tattaunawar wakilinmu Sadi Shaibu Malumfashi da Malam Muhammad Awal Direba, mazaunin unguwar Badarawa a Kaduna, akan irin kalubalen da direbobi ke fuskanta a aikinsu na kai komo da motoci a hanya. A makon da ya gabata mun kai inda Malam Awal ke bayani akan yadda wasu direbobi ke daukar kaya fiye da kima da motocin daukar mutane, wanda hakan na cikin dalilan da ke haddasa hatsara akan hanyoyin kasashenmu. Ga dai ci gaban hirar tasu.
Wani dai abin da nake kallo shine akwai san zuciya irin ta direba. Motar nan dai an yi ta ne akan cewa akalla ka diba fasinja da ita, ba wai ka diba kaya da ita ba. To amma wasu sukan maida ta ta diban kaya. Wani shi bai ma la'akari da cewa wai kawai ya dauko motar nan da tunanin cewa ya diba fasinja ne. A shi kawai abin da yake nema kayan, saboda masu kayan suna biyan makudan kuɗi akai. So don haka shi hankalin shi akan nan yake. To ga ku in kai ma mota ka zuba mata kayar da bai dace ka dauka ba, kila motar nan a kurukura take bukatan a daukan mata. Misali ko pick up da ake cewa ita ake bukatan a dauki kayan nan da ita. To ka ce zaka sa kaya har a saman mota har abu, wani lodin ma dai in ka kalle shi kawai zaka ga cewa gaskiya akwai rashin lissafi da tunani ani a ciki da sauransu. Tunda wani lokaci wani bai tashi tasowa daga inda yake sai da daddare yake tashi tasowa, saboda yana tunanin cewa kada ya hadu da jami'an hanya. In ya hadu da jami'an hanya lalle ya tabbatar da cewa za su kama shi, sai ya hakura ya biyo dare ko mun matsalar da yake ganin zai iya fuskanta, bai sadde wani kalubale zai iya fuskanta ba, zai biyo dare da ita. Lalle lalle tabbas akwai sakaci wani lokaci kafafun motar nan suna fita. Amma dai in har fasinja kake dauka mutum uku hudu a cikin motar ka, to insha Allah indai zaka kula ka je ka danyi aikin ka, tunda hanyoyin akwai ramuka kwarai da gaske. Dole in ka buga wani lokaci noti ya amsa, Boris ya amsa da sauransu, indai zaka kula wadin kwana biyu uku hudu biyar ka samu bakanike ya kwance ya duba ko ba zai komai ba ya maka garis din su. So insha Allah zaka tafi lafiya lau ba tare da tunanin cewa ta fita ba. Mafi galiban wanda take fitan ka diba fasinja ka diba ka yayi ma mota yawa, so dole a samu irin wannan issues din kuma ka bige rami, dole a samu wannan matsalar taya ta fita. Lallai zahiri tana fita.
To amma kuma dukin ganganci yana jaman dogarawan hanya kamar su society suna nuna cewa baya ga waɗannan dalilai da ka bayyana akwai kuma gudu na kin karawa da ayyam da masu kananan motoci na haya din nan Sharon Golf da wannan Opel din nan da wanda suka fi amfani da ta hanyar Bauchi suna yawan samun hasari saboda mugun gudu.
Eh to gaskiya akwai mugun gudun a ciki, don wasu daga cikinmu suna irin wannan mahaukacin gudun. Akwai wa'inda ma an ka kalle su zaka ji an ce maka ai wane yayi suna, saboda an san shi da irin wa'annan mugun gudun. Kuma bai hana cewa wanda yake dauka su shiga motar shi, saboda su ma suna bukatar cewa abinda suke so kila su je su, maybe ɗan kasuwa ne ko kuma wani uzuri ya kai su sun san shi za su kira shi, bai hana su je su shiga motar shi. Amma tabbas kam akwai mugun gudun nan da ake yi, tunda yawanci direbobin zaka sa mesu suna irin mugun sauri. Wani zai ce maka yana so ya je wuri ya lissafa, misali nan da awa biyu ko nan da awa daya ko nan da awa uku ya kai shuri, maybe kila wurin zai iya daukan cewa awa biyar, zai iya daukan cewa awa hudu, amma shi zai zage cewa a wannan awa uku ya je so ya takura kanshi sai ya kai kanshi wannan wurin da sauransu, saboda yana da wata manufa ta shi ta daban. To ka kaga in haka ne a irin wannan
abu haka manya na sanya shiga so barkatai
zai iya cewa yana so ya shiga so biyu ko kuma zai iya cewa inda yaje kila baya so ya kwana a wurin shi bukata shi din yanda yaje dai ya kokari a ce kafin dare ta kulle mishi ya dawo gida to in yayi duk amfani da wayannan tunanin da sauran su zuciyar shi a lokacin tana gaggawa to shi yasa wani lokaci garin wannan mugun gudun duk abu in ya dan gitta kankani sai ka samu cewa azzin ya shiga ciki an yi hatsari
to yanzu a matsayinka na wanda ka jima kana wannan aiki kuma kamar yadda kai bayani kana kulla da motar ka akai akai wani shawara zaka ba wa sauran direbobi ɗan uwanka na Golf, Sharon da buses ɗin masu tafiya mai nisa daga jiha zuwa wani jiha daga wani babban gari zuwa wani
to ni
ne yadda za a kaucewa aukuwa hatsarurruka don aje lafiya kuma dawo lafiya
to abu na farko dai da nake ba da shawara ina so gwamnati misali musamman gwamnatin tarayya hanyoyin da muke fama da su a ƙasar nan namu gaskiya mafi galibin za a same su a lalaci sannan su direbobi ɗan uwana shawarar da nake ba su shine rayuwar nan dai guda ɗaya ce sannan in har baka mutu ba to akwai nakasa a ciki yau ba za a so a ce ka ce ka kalla kanka a matsayin ku baka da kafa ku baka da wani sashin jiki naka ba ko kuma wata halittarka ta canza duk da jarabawa ce ta Allah amma dai ka kula yana da kyau ko mu kula din yana da kyau ya kamata irin wannan mugun gudun da ake da wannan sa zuciyar da ake cewa a sai naje wuri su bi ko kuma a ina so sai naje wuri nan da minti kaza to da Allah ina kira ga ƴan uwana direbobi don Allah don Annabi su kula su daina irin wa'annan saurin da sauran su duk abin da ubangiji ya kaddara cewa zaka same shi wallahi zaka same shi wani lokaci zaka fita ba tare da ka samu komai ba kuma haka Allah ya so
komadalla a yau ma zan zamu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Sanin Shaibu Malumfashi da bakunsa Malam Muhammad Awan da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin Baba Yako Makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice
wasu ɗan dandaga sun kai hari wani gidan yara a kudu maso yammacin Najeriya inda suka sake fasunoni da dama kamar yadda wani jami'i ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press yau Asabar wannan shine karo na uku da ake balla kurkuku a ƙasa da tafi yawan jama'a a Afirka a wannan shekara an ƙara nuna damuwa game da yadda wuraren tsare mutane da ke da haɗari a cikin ƙasar ta yammacin Afirka inda hukumomi ke kokari wajen daƙile tashin hankula Amurka tana sa ido kan rahotannin game da yadda kungiyar Boko Haram suke kwace unguwanni a arewa maso tsakiyar Najeriya. Lamarin da ake gani wani sake kunno kai ne da kungiyar mai alaka da al-Qaeda da ke yi. Jami'ai a jihar Niger Najeriya da suke kashegi akan ayyukan Boko Haram tsawon watanni. A cikin wannan lokaci sun yi kirarin kungiyar mayakan tana cikin ƙauyuka 500 a faɗin mazaɓu 8 cikin 25 na jihar.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can anjima cikin daranku karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wasu rahotannin yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile ni ne naku Yusuf Aliyu Harandi ki muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia peace